أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan rana mai albarka ranar juma'a 10 afwan ranar juma'a 10 ga watan safar wata na biyu daga cikin watanni 12 na musulunci wannan shine wata na biyu to 10 gare shi shekara ta 1448 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 24 ga watan 7 shekara ta 2026 miladiya a wannan masallaci mai albarka na cikin kan na jandar Neri a unguwar Tala babban birnin Yamai jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba a duk sati a wannan lokaci tsakanin magriba zuwa isha muna kasancewa cikin tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci a yau ma in Allah ya yarda muna nan wato za mu ci gaba da wannan tafsiri bi idhnillahi ta'ala kuma wannan shine darasin mu na 69 a cikin suratul baqara kuma wannan shine darasin mu na 66 kenan ko da 7 afwan wannan shine darasin mu na 67 cikin suratul baqara a darusan kuma gaba ɗaya wannan shine darasi na 69 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da zamu karanta ya bamu ikon karanta daidai tare da aiki da shi ya kare mu daga hadawa cikin kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon karanta daidai da aiki da daidai amin alramma a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta 235 yau insha Allah zamu tashi farkon aya ta 236 ne Allah subhanahu wa ta'ala ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
نعم الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم باب لي في أكنكو مزاجي وإن دسك أوروماتي إن طلقتم النساء idan har kun saki mataye malam tamassuhunna matukar ba ku tare da su ba wato ba ku yi mu'amala ta aure da su ba aw tafridu lahunna farida matukar ba ku kallanta musu sadaki ba mutun ne ya auri mace aka daura aure bai tare da ita ba kuma a gurin daurin aure ba ambaci sadaki ba kun san ya halatta irin wannan aure shine ake cewa nikahu tafwid a auri mace ba ambaci sadaki ba ba wai ana nufin babu sadakin ba ko kuma ba za a bada sadakin ba a'a za a zo a bada sadakin daga baya bayan sun tare ya halatta sunan shi nikahu tafwid kun gane ko shi yasa za ku ji wata ran a wajen daurin aure ana cewa ya bada sadakin lakadan ko ajala in lakadan ne sai a ce an bayar kenan ko in kuma ajalan nan sai a ce ajalan sai wani lokaci za a bada sadaka ba ba a ce ga nawa za a bada ba ba kuma fadi abin nan ba lokacin bayar ko an daura aure tunda da mun abin da ake bukata a gurin aure sharadi hudu ne wasu suka kai shi biyar na farko a samu siga kun gane ko na baka na karba kun gane ko dai kenan ko na biyu a samu wali wanda zai bada mace kun gane dole a samu koda kanta ne kuwa ita mace ba ta aurar da kanta in ba mazhaba guda ba mazhaba ta hanafiya mutanen yankin turkiya suke irin wannan amma mace ita dole a samu wanda zai mata wali ci kun gane ko a bi kenan ko sannan a samu shedu guda biyu kun gane ko to na hudin shine sadaki to za a iya auren ba a samu sadakin ba a lokacin ba a bada ba an samu wa'annan guda ukun aje a zauna nan gaba dai in ya samu dama sai ya bata sadakinta to macen da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka aure ta kuma ba a tare da ita ba ba a kusance ta ba ba a yi mu'amala ta aure da ita ba Allah ya ce to in tallaqtumun nisa in kun saki mataye malam tamassuhunna matukar ba ku shafe su ba ba ku yi mu'amala da su ta aure ba ba ku tare da su ba aw tafridu lahunna farida kuma ba ku fallanta musu sadaki ba ba ku ambata musu sadakin da za ku ba su ba kun gane ko akai wannan auren to sai Allah ya ce wa matti'uhunna to idan kun sake su wa matti'uhunna ku jiyar da su dadi ku ba su kyauta ta tamattu'i kamar yadda malaman zauri suke fada shine ka dauki wani ɗan kyauta ka bata kun gane ko ba a kayyade nawa zaka bata ba gurgudan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore maka shi yasa Allah ya ce alal musii qadruhu ga wanda yake da yalwa mai arziki mai wadata to gurgudan abinda yake iya kenan akwai wanda zai iya bada miliyan guda mawadaci ne ya ba wa miliyan 100 ba haka idan ya dauki miliyan guda ya bada ai ba komai bane ba ba zai ji komai ba a cikin dukiyarsa ko mai miliyan 100 ya bada miliyan guda zai ji ciwo to ka gani sai ya bada Allah subhanahu wataala shine yace alal musi qaduru ko sai yace wa alal muqtiri qaduru wanda yake kuma talaka shi ma gurgurdan abin da zai iya kenan talaka shi ma watakila shi in ya bada jakabiyar ma an matsa mai zai iya bada jakabiyar din da kyarto sai ya bada ya sake ta to wannan kyauta ana kiranta kyauta ce ta lallashi mace da me za ta ji ta rabu da masoyinta bai ma tare da ita ba shine a wajensa matsala ta zo yana ganin ba zai iya rayuwa da ita ba dalili yana iya sa a saki mace ba ma a tare da ita ba ya duba ya gani ka wannan ba irin kalar zamana bane ba ko kuma ni ina da wata matsala idan muna tare zan iya cutar da ita kun gane ko kuma shi ya gano an koye masa wani abu ya gano daga gare ta to yanzu ba ai shiga da ita ba to kuma sannan dama wajen daura aure ba ambaci sadaki ba to abinda za a yi musu wa matti'u fa matti'uhunna ku yi musu kyauta ta lallashi kyauta ta kwantar da hankali ta rage radadin saki kun gane ko alal musii qaduruhu ga wanda yake mai wadata gurgurdan abin da zai iya wa alal muqtiri qaduruhu wanda akai masa karfan hannu akai wato aka tauye masa a cikin arzikin sa talaka ne to shi ma ya bada abin da zai iya Allah ya ce mata'an bil ma'ruf hakan kyautatawa ne ko kuma jin dadi ne dan saboda kyautatawa kun gane ko wato jiyarwa ne da dadi saboda kyautatawa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce a basu kun gane ko wasu malaman suka ce mata'an bil ma'ruf ai wata kyauta ce ta musamman ko kuma wata kyauta ce dan wato rage radadi amma wa zai yi wannan zaka yi wannan shine bil ma'ruf ta hanyar kyautatawa ba wai dan ka bada abinda zaka dawo ka goranta ko ka wulakanta ko ka ce kai ka taimaka kun gane ko sannan wane ne zai bada sai Allah subhanahu wataala ya ce haqqan 'alal muhsinin wato haƙƙi ne ga waɗanda suke masu kyautata. To anan ne sai malamai suka yi sabani, duk da zamu zo daga bayan mu. Wasu suke ganin da Allah ya ce haqqan 'alal muhsinin, kenan ba wajibi bane ba. Suka ce saboda Allah ya ce haqqan 'alal muhsinin, wato haƙƙi ne ga waɗanda suke masu kyautatawa. Mun gane ko? Sai aka ce ai duk cikin mutane ba kowa bane mai kyautatawa. Zaka samu ma mafi yawan mutane ba su ne masu kyautatawa. Mun gane ko? Sai wasu suka ce dole ne kowa, ai kowa so ake zamto mai kyautatawa. Mun gane ko? Kowa ana so ne. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ku kyautata, Allah yana son masu kyautatawa. Zamu zo mu kawo wannan bayanan daga baya. To anan a ƙarƙashin wannan aya kafin mu wuce zamu dan faɗi abu kaɗan da Ibn Kathir ya kawo. Ibn Kathir ya ce abaha Allah ko abaha tabaraka wa ta'ala, Allah madaukaki ne yawan albarka ne yawan alkhairai madaukaki, wato ya halarta talaq, wato saki. Kun gane ko? Talaqul mar'a, wato sakin mace, ba'da al'aqdi 'alayha, bayan an kulla aure da ita. Kun gane ko? Allah ya wajabta, wato kai ya halatta a yi tsa'iya a sake ta bayan an kulla aure. Kun gane ko? Wannan Allah ne ya halatta wa bayansa. Wa qabala ad-dukhul biha, kafin a shiga da ita. Qala ibn Abbas, sai malam ya kawo magana ta wasu malamai, ya ce ibn Abbas wa Tawus, da babban malami da ake kira Tawus, wa Ibrahimun Nakhai, da Ibrahimun Nakhai, wa Hasanul Basri, da babban malamin tafsirin nan tabi'in nan Hasanul Basri, suka fassara almassu shafa, da Allah ya ce malam tamassu wunna, matukar baku shafe su ba. Shafa tana iya zuwa ka taba abu da hannu shafa, amma wani lokacin a Qur'ani kama a nan gurare yana toye magana jima'i, sai a ce shafan mace, ana nufin kinayatun 'anil jima'i, jima'i ake nufi. Kun gane ko? Suka ce to abin da ake nufi da shi anan kenan. Suka ce malam Ibn Kathir ya ce bal yajuzu an yuqalliqaha qabla ad-dukhul biha, yana halatta miji ya saki mace kafin wato ya tare da ita. Wal-fard, kuma kafin wal-fardu laha, kafin ya ambata mata me zai bata na saraki, duka ya halatta bayan daura aure bai shiga da ita ba, kuma bai gaya mata sarakin ta ba, ya ce ya sake ta. In kanat mufawwada, kun ji ko? In ta kasance mufawwada, wanda aka mika al'amarin ta zuwa wani lokaci, wato na gaya mata sarakin ta. Wa in kana fi hadha al-inkisar li qalbiha, ko da wannan zai kasance sakin nata zai karya mata zuciya. Kun gane ko? Zai zamto sanadiyar jin ta samu radadi a zuciyarta. Walihaza amara Allah ta'ala bi itmatuha, wato saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni to a jiyar da ita dadi. Kun gane ko? Wa huwa ta'widuha, shine abinda zai zamto kambaci maimako na ne tarewa da ita da kuma bata sadakinta. Kenan tunda ba a tare da ita ba, wannan ma radadi ne, sannan ga saki kuma ba sadaki, to kaga sai Allah ya umarni a maimakon wannan sadakin a bata tamattu, kyauta ta tamattu. Kun gane ko? Idan wani abu ya kubce mata na muji da kuma halin da za ta kasance, to kaga amma idan aka samu wato sadaki shi kuma zai dan rarrashe ta, in aka samu wato tamattu'i zai rarrashe ta. Wa qala Sufyan ath-Thawri an Isma'il bin Umayya an Ikrama an Ibn Abbas qala mut'atu at-talaq, suka ce waɗannan manyan malamai da Sufyan ath-Thawri da Isma'il bin Umayya da Ikrama da Ibn Abbas, suka ce kyauta ta tamattu'i a alahu, abinda ake bayarwa na kololuwa babbar kyauta shine khadim, al-khadim, bawa wanda zai ma hidima. Yanzu bawa yana kaiwa nawa in akwai? Ai kaga ya kai miliyoyi ko? Mu mun ce miliyan guda in mutum yana da kuɗi. to kaga su wayannan malaman sun ce kyauta ta mutumatti mafi girman ta ba mutum mai hidima kamar wani bawa da zai je yayi mai hidima kaga ko lalle amma duk da cewa su istihadi ne nan amma aya ko sunna ba ta kaddara abinda za a bada ba ko me kake da ikon ka bada ka bayar to su wayannan sun ce bawa sai ce wa duna zalikal warqu amma abinda bai kai haka ba ana iya bada kudi wa duna zalikal kiswa abinda bai kai haka ba kuma yana iya zamtowa tufa kamar yadda zamu zo mu karanta magana Imam Shafi yace tufa ta kasance gurgurdan wanda za iya mace za ta iya sallah da ita yana tufar da za ta rufe mata jikinta gabaki da to alal aqalli kenan ka bata tufa wacce za ta iya yanzu ka bada jikajir za su ce tufan sallah zai wahala ko ba haka ba ko da dai in ka je aka hado doguwar riga da hijabi wata kila a iya samu su isa to wanda dai bai da shi ko da dai tufa na sallah wanda za su fice ta sallah ne sai ba ta wasu malaman ma suka ce kamar yadda zamu zo mu karanta suka ce ko da abinci ne ana ibada tamattu'i kyauta ta tamattu'i da ko da tuwo ne a bata wannan sune maganganun da wayannan malamai suka kawo Ali ibn Abi Talha da Abdullahi ibn Abbas a wata magana ta suka ce in kana musiran in ya kasance wato me yalwa ne matti'uha bil khadim to yayi mata tamattu'i da bawa kun gane ko au shubuhu dhalik ko kuma abin da ya kama da haka wa in kana mu'siran amma idan ya kasance talaka matti'uha bi thalathati aswabin ya bata tufafi kala uku kamfile uku a wata wannan magana ta su Ali ibn Abi Talha wa qala ash-Sha'bi Imam ash-Sha'bi yace awsit dhalika mafiqar wato abin da yake tsaka tsakiya a harka ta tamattu'i kyauta ta tamattu'i shine dir'un wa khimarun zanda za ta daura da kuma dai wanda za ta rufe jikinta kun gane ko duk da ana nan mu je a ƙarshe mu kawo magana Abdurrazzaq yake cewa qala Abdurrazzaq akhbarana Ma'mar an Ayyub an ibn Sirin qala kana yumatti'u bil khadim da can magabata salaf sun kasance suna yin tamattu'i da bada wato mai hidima kamar ka ce wani bawa wanda za a bada shi aw bin nafaqa ko a bada abinci wanda za a ci kun gane ko aw bil kiswa ko kuma a bada tufa wa qala yace wamatta'al hasan bin ali jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali bin Abi Talib ya bada mutu'a ya bada kyauta ta tamattu'i nake so ince kyauta ta tamattu'i ala wato bi ashrati alafin ya bada kyautar 20,000 kun gane ko na kudin wancan lokaci nasu kenan wayruwa anna imra'ata wayruwa anna imra'ata qalat an rawaito cewa wata mace ta amsake ta tana jin radadin saki sai take fada a cikin waƙe da take yi take cewa mata'un qalilun min habibin mufariqu kaga wannan ma hujja ne mata'un qalilun min habibin mufariqu tace kyauta kadan da masoyi da aka rasa kenan ga wata kyauta an bani an ce gashi amma kuma fa akwai radadi wannan kyautar wai a maimakon masoyin da aka rasa wannan duka dai maganganun sahabbai ne da tabi'ai ake ta rawaitowa dangane da kyauta ta tumattu'i anan Imam Shafi'i shi ya tafi akan cewa la yujbaru zawju ala qadri al-ma'lum ba a tilastar da miji in ya saki mata irin wannan saki a ce ga abin da zai bada na kyauta ta tumattu'i ba za a tilastar da shi ba kun gane ko yace wa ahabbu zalika ilayya an yakuna aqalluhu ma tujzuhu fihi as-salah yace abin da yafi soyuwa a gare ni mafi karamcin abin da za a bada na tautata tamattu'i shine abin da za a iya ayi sallah da shi na tufaki wa qala fil qadim ya fada kuma a can fatawarsa ta baya yace la a'rifu fit tamattu' qadaran ban sani ba dangane da kyautata tamattu'i wani wato gwargwadon abin da za a bayar kun gane ko illa anni astahsinu 30 dirhaman sai dai ni ina ganin yana da kyau a bada dirhami 30 kun gane ko dirhami 30 wannan an sami wannan ruwaya daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma Allah ya kara masa da sai malamai waqtalafa ulama aidan hal tajibu almut'atu likulli almutallaqa shinto ita wannan kyauta ta tamattu'i dukkanin matan da aka saki yake wajaba akan su a ba su kyauta ta tamattu'i wannan zamu tattauna ta a gurguje malam yace kyauta ta tamattu'i ga yadda malamai suka kasata aw innama tajibu almut'atu lighayri almadkhulu biha allati lam yufrida lahuma laha wato ko kuma ya takaita ga macen da aka saki wacce ba a tare da ita ba amma macen da aka saki bayan an tare da ita shin ita banda ita wasu malamai suka ce eh wacce aka tare da ita ai ita an riga an bata sadaki an yi waye ba za a ce za a bata kyauta ta tamattu'i ba malamai suka saba musu suka ce dalili kuwa gashi kamar haka na farko shine annahu tajibul muta'ati li kulli almutallaqa li umumi qawlihi ta'ala ya wajaba wato kyauta ta tamattu'i ga dukkanin macen da aka saki domin gashi ya faru a gidan da yafi kowane gida Allah ya bada labari gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala yake cewa kafin wannan ayar suka ce ai Allah ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin zamu zo ayar tana baya zamu zo kanta tana nan gaba a Allah ya ce dangane da mata da aka sani suna da kyauta ta tamattu'i haƙƙi ne ga waɗanda suke masu tsoron Allah su ma nan suka ce ai an ce masu tsoron Allah ai sai masu tsoron Allah aka ce to ai kowa ana buƙatar yayi tsoron Allah kenan wajibi ne akan ku sai suka ce kuma wal qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girman daraja cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam qul li azwajika ka fada wa matayanka in kuntunna turidun al hayata dunya in har su matan ka ce musu har in kun kuna son wato rayuwar duniya ku morewa duniya wa zinataha da kuma kawar da ke cikin duniya to fa ta'alaina ku zo umatti'ukunna in ji yadda ku dadi in ba ku kyauta ta tamattu'i ko ba haka ba wasarrihu abinnan wa usarrihukunna sannan kuma in sake ku sarahan jamilan saki wanda yake kyakkyawa wanda shari'a ta yadda da shi kaga anan an ce manzo ya gaya wa matayensa kenan idan wato suna son a rabu da su to su zo a rabu da su kuma kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ne ya auri matayensa akwai wanda shine ba su da sadaki da kansa ko akwai wanda sadakinta iyantar da ita akwai wanda sadakinta Allah subhanahu wataala ma shi ya daura aurenta ko ba haka ba kamar Zainab ko ba haka ba da sauransu to kaga kuma manzon Allah ya tare da su kuma aka ce su zo idan suna idan rayuwar duniya ce ta sha musu kai wannan wa'azi ne daga gurin Allah ko ba haka ba yayi umarni ga manzon Allah ya ga matansa in rayuwar duniya ta dame su ku zo to da kawar duniya ku zo a rabu da ku aya ce ta alqur'ani ku zo a kyautata muku a ba ku kyauta ta tamattu'i a kuma rabu da ku rabuwa mai kyau duk inda za a rabu sai kaji Allah ya ce a rabu kyau a rabuwa mai kyau ko ba haka ba zo mu zauna zo mu saba akwai shi amma ka a ci mutunci ka ai baran-baran ai wulakanci ko za a rabu saboda Allah a rabu cikin girmama to kaga anan sai malaman nan suka ce ko da mace wacce an tare da ita ana ba ta kyauta ta tamattu kun gane ko to waɗannan ayoyi duka suna nuna mana cewa dai ne kowace mace hatta fadin su na gaba suka ce hatta da macen da wato wadda Allah subhanahu wata'ala ya magana akan ta ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani idza nakahtum almu'minat ko idan kuka auri mataye mu'minai thumma talaqtumuhunna sannan sai kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku wato tare da su kafin ku yi mu'amalar ta aure da su sai Allah ya ce famalakum alaihinna min iddatin baya akan su su matan su zauna zaman idda saboda ku kun gane ko da mun bama a tare ba ba a hadu da juna ba min iddatin ta'tadunha dangane da wata idda da za su irga to abinda za ku musu anan famatti'uhunna ku ji yadda su dadi tunda kun rabu da su ba ku tare da su wasarrihuhunna sarahan jamila kajinan ma ku rabu da su ku sake su saki wanda yake kyakkyawan saki shine sakin da ba cin mutunci babu bugu babu hantara da watso kaya waje ko ba haka ba ce ibi kayan ki tafi gidanku duka babu cikin girmama wannan shine duka akan wannan ayar ne malamai suka kafa hujja da cewa dukkanin wata wacce aka saki ma ana iya bata kyauta ta tamattu'i karin bayani zai zo anan gaba kadan bari mu karasa ayoyin sai mu shiga ahkam sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
نعم الله سبحانه وتعالى وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ إِذَنْ كُنْ سَكَيْسُ سُوْمَاتًا مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ كَافُنْ كُتَارِ دَسُوْ ko kafin ku yi mu'amala ta aure da su wa qad farradtum lahunna farida alhalunku haqiqa kun farlanta musu wato sadakin su kun ce musu za ku ba su jaka 50 kun gane ko ko jaka 100 ko miliyan guda na sadaki wato an daura aure an ce wani da wani an daura aure bisa ga sadaki kaza shine qad farradtum lahunna farida haqiqa kun farlanta musu kun ga kun sanar da su sadakin su wanda Allah ya farlanta akan ku kun gane ko to yanzu sai saki ya biyo baya bayan an yi ne an daura aure kuma ba a tare ba kun ji bambancin yadda yake wancan an daura ba a tare ba ba a fadi sadaki ba wannan kuma an daura ba a tare ba amma an fadi sadaki
no
sai saki ya biyo baya me ya za a yi sai Allah ya ce fanisfu ma farattum to suna da rabin abin da kuka fallanta musu in jaka 50 ne kace sadakin ta to yanzu da ka sake ta ko da ba a tare da ita ba tana da rabi nawa ne rabi
25
in jaka 100 ne tana da 50 in miliyan guda ne tana da me da ka 100 to kaga nan ba a tare ba amma an fadi sadaki kaga adalci na addini tunda yanzu ta ji sadakin to kaga ta sami me rabin sadaki shine fanisfu ma farattum suna to suna da wato rabin abinda kuka fallanta kuka ce za ku ba su na sadaki illa an ya afuna sai dai in su matan sun yafe shine illa an ya afuna sai dai in su matan sun yafe yanzu ta ce to sadakin ka ma gashi nan ni gashi nan ka rike abinka tunda dai ba ma a tare ba ka sake ni to jaka 50 ɗinka duka ka rike ko jaka ɗaninka ko miliyan guda ɗinka duk gashi ka rike ban san dai matan yanzu suna iya wannan ba wacce jira take kawai abu ya shigo hannu ta fusa taka da gangan kafin ma daman abin nan kai saki tace ta ci sadaki kamar kaga kwace ne ma to amma Allah ka duba yace illa an ya'funa sai dai in sun ya'fuwa ka ji macen aka fara kawowa ba mata irin na yanzu ba tace ta yafe sai dai in sun ma'afa sun ce je ka rike sadakin ka je ka aure wacce kake so da sadakin ka Allah subhanahu wataala ya ce aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda yake rike da igiya ta aure yace ya yafe shine wa miji a wannan fassarar ta ka ko to amma ibnu abbas yake cewa ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah idan macen batta da wayo allazi bi yadihi uqdatun nikah wali haka ibnu abbas yace yace waliyinta yace ya yafe amma magana mafi inganci gurin malaman tafsiri shine allazi bi yadihi uqdatun nikah shine miji shi ma mijin yace ya yafe na sake ki kuma na yafe miki sadaki in ya fada mata haka kun gane ko ta rike duka kaga addinin musulunci ya nuna ba gaba ba gaba ka gani shi yana iya yafe ita ma tana iya ta yafe ita tana iya cewa ta yafe ba sai ta karbi rabin ba shi ma yana iya yafe ya ce na yafe duka ba sai na karbi ma rabin ba shine Allah an yi afu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wato wanda yake rike da aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda yake rike da wato igiyar aure a hannunsa shine miji magana mafi inganci Allah subhanahu wataala ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa ku yi afuwa ku yafe ku kyale ko wanne daga cikin ku wannan yace ya bawowa ne shi yafi wato kusa da wato tsoron Allah shi yafi kusa da tsoron Allah mutum wato ta bangaren namijin ne ko ta bangaren mace wa an ta'fu aqrabu littaqwa ku yafe din shine yafi kusa da wato tsoron Allah subhanahu wataala kenan kaga kowanne ai ana buƙatar sa da takawa ko ba haka ba kenan ba za mu ce maza ku yafe shi yafi kusa da takawa ba ko ku mata ku yafe shi yafi a dukan ku duk wanda ya riga kowanne ana son takawa mun gane ko
no
Allah subhanahu wataala ya ce wala tansawul fadla bainakum kada ku mance wato falalar da ke tsakanin ku wace falala take tsakanin ku ai har da kuka ga juna kuka ce kuna son juna kai akwai falala wannan kawai ya isa alheri mutumin da zai ganka ce yana son ka da aure na sunna zama tare to in wani abu ya gitta kuma ya ce yanzu yana tsoron ya zauna da kai a samu cutuwa to ai ka san wannan soyayyar ta farko da ya ga maka ai falala ce kai ma da ka amince kai ma da kika amince kika ce kina son sa zaki iya rayuwa da shi ai falala ce kenan waɗanda suka haɗu ta sigar za su yi aure har aka yi auren kuma aka samu rabuwa kenan bai kamata su ci mutuncin juna ba bai kamata su mance da wannan soyayyar da ta haɗa su saboda Allah har aka ɗaura aure ba shine wala tansawul fadla bainakum kada ku mance falalar da ke tsakaninku da juna ai yatafaddalu ba'dukum ala ba'd sashin kuna yi wa sashi wato alheri a lokacin kafin a yi aure watakila har wata ƴar kyauta ta gudana tsakani ita ta ba da kyauta kai ma ka ba ta kyauta ka yi wa iyayenta alheri watakila ita ma ta yi wa iyayenka alheri watakila ta yi wa ƴan uwanka ko ta yi wa ƴaƴanka in kana da wata macen kafin ka aure ta duka ka ga wala tansawul fadla bainakum kada ku mance falalar da ke tsakaninku da juna innallaha bima ta'maluna basir lalle Allah wato dangane da abin da kuke aikatawa basirun mai gani ne yana kiyaye da wannan abun kuma zai muku sakamako dangane da wannan abubuwan da kuke aikata kenan idan ma mutum yayi haka ne dan ya bata wa mace suna ko ya sake ta dan a ce kai ita da aka aure ta ma kafin a tare da ita shi ga abin da ya gano yana so ya lalata mata harka da lissafi to Allah ya sani in ko dan Allah yayi ya san cewa zai cutu a cikin addinin sa ne da rayuwa shi yasa ya sauri ya bari to Allah ya sani in ko dan ya bata mata suna ya ci mutuncinta to kuma Allah ya sani mun gane ko shi yasa Allah ya ce innallaha bima ta'maluna basir lalle Allah wato dangane da abin da kuke aikatawa mai gani ne yana sani kuma zai yi muku sakamako dangane da wannan abubuwan da kuke aikatawa to a karkashin wa'annan ayoyi guda uku da tun daga ayar da Allah yake cewa wala junaha alaikum fima arattum bihi min khibatin nisa wacce muka karanta ta a ƙarshe a wancan sati da ya wuce ayoyi guda uku ne to suna da hukunce-hukunce da ya kamata mu ji su mun gane ko a gurguje idan lokaci ya bada sai mu ci gaba da karatunmu na tafsiri wa'annan ayoyi guda uku malamai sun fitar da ahkam masu yawa ko in ce a takaice a karkashin su hukunci na farko shine الحكم الأول ما حكم الخطبة النساء خطبة بالكسر الخاء هكذا كفنا وكتشي خطبة وكتشي خطبة بالضم الخاء ويكوما خطبة تمنبين ونغاني كو كو خطبة الحاجة الدعاء دا اكي كو آيين دا اكي كارن تاوى دا سورا ابن دا يزو دا منزو صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله إزوى قرشي شين اكي تشي خطبة الحاجة كو to wannan kuma khitbatun nisa shine neman aure khitba kun gane ko in aka ce khitbatun nisa neman auren mace da aure a nemi auren mace shine khitba kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatlubu au kama qala alaihi salatu wassalam la yatlubu mu'min li khitbati akhihi au kama qala alaihi salatu wassalam wato kada mumini yayi neman aure a cikin neman auren dan uwansa almuhim dai kalmar ta zo da khitba mun gane ko to menene wato hukuncin neman aure na mace annisa'u fi hukmi khitbati ala thalathati aqsam mata dangane da wajen neman aure sun kasu gida uku idan mu bude kunnan mu da kyau mu ji mata dangane da neman auren su sun kasu gida uku al-awwal na farko allati tajuzu khitbatuha akwai wacce ya halatta ka nemi aurenta ta'aridan wato kai mata da abin nan da hikima ka jefa mata shi haka da wayo kun gane ko in mai wayo ce ta sauri ta gane san ta kake kun gane ko ta'aridan wa tasrihan kai in kaga ba ta ganewa ma sai ka zo ka ce to wancan fa ya kam ina son ki da aure ngane ko ka fito mata karara to akwai wacce ane mata a kai kai ta mata zance a mata jirwaye mai kamar wanka akwai kuma duka kuma ai mata a fito mata fili ma a ga mata to wannan ta farko kenan wahiyal lati wannan irin macen ko ga ta yadda take wahiyal lati laysat fi ismati ahadun min al-azwaj ita ce wacce ba ta karkashin igiya auren kowa ba ta da miji kun gane ko ba a zo neman aurenta an daidaita an yi magana ba domin wacce ita ma ta shiga wani ya riga ya ji ya an gama magana tsaf jira ake lokaci yayi ita ma tana karkashin shi da idan ta ce wacce hadisin da muka ga manzo Allah ya ce kada mumini yayi neman aure a cikin neman auren dan uwansa indai an riga amma kowanne yana zuwa tana da samari tututu kowa na zuwa indai ba ai magana ba to kai ma halatta ka sa kafa kaje in ka sa in tarkon ka ya kama to shikenan ko ba haka ba allura ce a cikin ruwa mai rabo ka tsauka to wannan ba ta cikin karkashin kenan igiya ta aure sannan kuma ba a riga an yi khitbata ba ba a riga an ce an yi magana da wani magana ta karshe ba wa laysat fil idda kuma ba ta cikin idda kun gane ko li annahu lamma jaza nikaha nikahuha yayin da ya zama ya halatta a aure ta to jazat khidbatuha ya halatta a nemi auren nata tunda ya halatta a aure ta to kaga neman auren nata ma ya halatta kun ji ta farko asani neman aure na biyu allati la tajuzu khidbatuha la tasrihan wala ta'ridan wacce bai halatta kwata-kwata ka nemi auren ta ta'aridan wala tasrihan tasrihan wala ta'aridan kai mata wato jirwaye ne kamar wanka ko kuma ka fito fili duka bai halatta ba bai halatta kai mata a jirwaye ne kamar wanka bai halatta ka fito kiri-kiri ka ce kana son auren ta ba wannan wace ce ko ban fada ba kun san wace ce wahiyal latifi ismatu zawjiya mata aure wacce take da igiyar aure ba a neman aurenta Allah subhanahu wata'ala ya fada cikin suratul nisa wal muhsanati minan nisa'i illa ma malakat aymanukum hakanan haramun ne ku aure mata matayan aure kenan ba a neman aurenta wacce take a gidan aure mata aure kun gane ko fa in khadatha fa in khadatha yawa fa in khadatha idan ka nemi aurenta wa hiya fi ismatin akhar alhalin tana karkashin wani kun gane ko to ifsadun lil alaqati zawjiyya wannan kai ne dan kalalata alaka ta auratayya wa huwa haramun wannan ko haramun ne kun sa akwai mazaje da suke neman auren mata aure su ji tsoron Allah duk mutumin da yake neman aure cikin aure to yana aikata babban laifi kuma Allah subhanahu wataala zai kama shi a ranar alkiyama tun kuma a duniya idan an kama shi shi ma zai dauki hukunci babba wannan haramun ne wa kadhalika hukumul mutallaqa raj'iyan hakanan hukuncin wacce aka saki wacce ana iya a dawo da ita saki daya ko biyu tana idda to ita ma wannan ba za a nemi aurenta ba tana da hukuncin wato mai aure kun gane ko as-salisatu ko as-salisu nau'in neman aure na uku kun gane ko allati tajuzu khidbatuha ta'ridan ita ce wacce aya da muka karanta take magana wacce ya halatta ka nemi aurenta amma a hakaikaice jirwaye ne kamar wanka ka dinga nuna mata alamun so amma kada ka bayyana kun gane ko tana cikin idda mijinta ya mutu kana ta yabanta kana yaban halayenta kana daukan kyauta kana mata kana wa danta kyauta da sauran amma kada ka fito karar ka ce kana son ta da aure kun gane ko to wannan ita ce amma la tasrihan baka bayyana mata wahiyal mu'tadda fil wafati ita ce wacce take yin idda ta mutuwa mijinta ya mutu ya batta kun gane ko wahiyal lati asharat ilaiha al-ayatul karima kuma ita ce ayar da muka karanta tai bayani akan ta wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa babu lafi akan ku ku mazaje dangane da wato jirwaye ne kamar wanka da kuke yi wa mata wajen neman auren su kai ta yaban halayenta kana fadan wato cewa duk mijin da ya samu ko kuma ya kamata mutum ya samu mata mai halayya na kwarai irin ki baka ce da ita din ba kun gane ko duka an sassauta maka ne sassauci ne Allah ya kun gane ko to duka ya halatta wannan wa mithluha al-mu'tadda al-ba'in al-mutallaqa hakanan irin ta ce wacce take akai mata saki uku kun gane kun ga duk da cewa ba za ta koma gidan wancan mijin nata ba to amma a lokacin iddarta za kafin ya kare ita ma ana iya mata jirwaye ne kamar wanka kun gane ko wacce mijinta ba zai iya aurenta ba sai ta yi wani aure na daban to wannan kiyasi akai kun gane ko kiyasi ne da wacce mijinta ya mutu wacce aka sake ta saki uku ba za ta ƙara auren mijin nan nata ba sai ta yi wani aure daban to ita ma ana iya mata jurwaye ne kamar wanka fa yajuzu ta'ridu laha duna at-tasri yana halatta ai mata wato jurwaye ne kamar wanka ba tare da an bayyana mata ba wad dalilu ala hurmati at-tasrihi ma qalahu ash-shafi'i rahimahullah wato dangane da wato haramci da aka yi na bayyana wa mace wato ana son ta lokacin da take idda ta mijinta ya mutu ko kuma lokacin da wato mijinta ya mata saki uku abinda Imam Shafi'i ya kawo a cikin littafin sa yace lamma khussisa ta'ridu bi adamin junah wajaba an yakuna at-tasrihu bil khilaf mafhum ya amfani da shi ka'ida ce ta usulul fiqh da aka ce babu laifi dangane da yin wato jurwaye ne kamar wanka kenan akwai laifi dangane da bayyanawa karara haka Imam Shafi'i ya fitar da istinbadi na ka'ida usuliyya ya fitar da mafhumul mukhalafa kun gane ko mafhum suke cewa sai mu je hukunci na biyu al-hukmu ath-thalith hal nikahu fil iddati sahihun aw am fasid wancan sati mun dan fara bayani akan sa shin yin aure a idda mutun ya auri mace tana idda bata kare ba shin auren zai ya inganta ko ko aure ne batacce da shi da babu duk daya kun gane ko haramallahu nikaha fil idda hakika Allah ya haramta wato yin aure a cikin idda wa aujaba tarabbus ala zawja sannan Allah ya wajabta mace ta zauna zaman jira kun gane ko tayi zaman idda wato ka a zo a nemi auren ta har sai ta kare wannan idda ba a dawo da ita ba in an talaqul abin nan ne in aure ne wanda yake daya ko biyu saki kai in kuma uku ne shi ma sai ta kare dai za a iya a nemi auren ta karara kun gane ko in kuma wacce mijinta ya rasu ne sai ta yi wata hudu da kwana goma ko tana yin idda tana takaba a tare da juna to Allah ya haramta mala yace sawa'an kana zalika fi iddati talaq wannan iddata saki ce aw fi iddati wafat ko kuma saki ne wato na iddar wacce mijinta ya mutu wa qad dallat al aya haqiqa aya ta yi nuni وهي قوله تعالى شنو فدان الله مدوكجين سركي الله يace ولا تعظموا عقده النكاح kada ku kulla kada ku ku dauki niyya ta kulla aure a lokacin wato mata suke cikin idda hatta yabluga alkitabu ajala har sai lokacin iddar su ya kare kada ku yi niyya kulla aure da su kaga haramun ne yin niyya kun gane ko yin niyya daura auren ma haramun ne ballantana me kulla auren kenan duk mutumin da ya kaura aure da mace wato tana idda ya aikata laifi babba ga kuma hukuncin sa kun gane ko ala tahrimul aqd mu'tadda wattafaqa al ulama malamai sun yi ittifaki ala anna al aqda fasidun cewa daura auren da aka yi shi a cikin idda to aure ne lalatacce wajibu fasuhu ya zama wajibi a warware auren al fasuhu ba talaq bane ba a bukata a ce ka saki kawai auren alalace yake yanzu me za a yi an raba shi idan aso tayi idda sabuwa sannan kuma a wajen wasu malaman yana iya dawa ne ma aure amma wajen wasu malaman mafiya yawa cikin sabai suna ganin cewa wanda ya riga ya daura aure har ya tare da mace a cikin idda to babu aure ba za kuma su taba aure ba har abada za mu zo mu karanta mala yace linahayillahu anhu domin Allah subhanahu wataala yayi hani dole a warware auren wa idza aqada alaiha idan mutun ya daura aure da mace wa bana biha kuma ya tare da ita fusika nikaha za a warware auren wa hurimat ala ta'bid sannan kuma an haramta masa matar abisa har abada ba zai ƙara dawowa ya aure ta ba inda malikin wannan a wajen imam malik wa ahmad da imam ahmad wa malik sun tafi akan cewa duk mutumin da ya daura aure a cikin idda kuma ya tare da mace in an raba su har abada ba zai iya aurenta ba koda su bi suka rage a duniya kun gane ko alat ta'bid ma yace fala ya hillu nikahuha abadan baya halatta ya dawo ya sake aurenta inda huma a wajen imam malik da imam ahmad liqada'i umari radiyallahu anhu bidhalika saboda sayyidina umar ne ya hukunci akan haka issar ta faru lokacin sayyidina umar kun gane ko sayyidina umar ya haramta musu wato su sake aure kun gane ko ga yadda kissar ta kasance abinda yasa ya haramta musu yace li'annahu istahalla ma la yahillu domin mutun ya halatta abinda Allah ya haramta dukkan wanda ya halatta abinda Allah ya haramta to yayi laifi babba fa uqiba bi hurmanihi sai musu hukunci yayi musu hukunci da haramta musu juna kalqatil kaman wanda ya kashe wanda zai gada kalqatil yu'aqabu bi hurmanin min al-miras kaman wanda ya kashe mutum saboda ya ci gado to idan an tashi sai a hana shi gado saboda yayi gaggawa ka bari ya mutu mana sai ka gaje shi sai ka gaggauta ko da gashi yana cikin larura ta mutu ai ka sa wato wani abin kisa ka kashe to shikenan sai a haramta wa mutum gadan wanda zai gada ga kissar sayyidina Umar kamar yadda suka kawo duk da Imam Shafi'i shi ya da Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa suma kamar yadda Imam Malik da Ahmad suka tafi akan cewa za a raba auren har abada ko ba za kuma su ƙara aure ba to amma Abu Hanifa wa qala Abu Hanifa wa Shafi'i yufsakun nikah za a warware aure za a faskun aure amma fa idza kharajat min al-iddati idan ta fita daga idda kun gane ko kana al-aqidu khatiban wanda ya daura auren da ita a cikin idda yana iya ya dawo neman auren kun gane ko zai dawo shi ma cikin manema su suka ce walam yata'abbad at-tahrim wato ba za a ce haramcin har abada bane da Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa su ne suka ce at-ta'bid ba zai ta fara abada ba li'anna al-asla annaha la tuhram domin asali ba ta haramta illa bi dalilin min al-kitabi aw as-sunnah sai dai an samu dalili a cikin Qur'ani da Sunna aw al-ijma' ko an samu ijma'i walaysa fil mas'alati shay'un min hadha kuma a cikin mas'alar babu hadisi sunna ko kuma wato Qur'ani bai fada ba kuma ijma'i amma kuma an samu magana ta sayyidina Umar shi su yasa su Imam Malik suka tafi aka kun gane ko wa qalu suka ce inna az-zina a'zamu min an-nikah suka ce zina ita tafi muni akan aure ko wayannan aure suka yi amma na san zuciya to da wanda ya aure bisa ga san zuciya da wanda ya zina da mace wanne ne yafi muni wanda ya zina ko ba haka ba suka ce to ita tafi zama mummuna minan nikahi fil idda ga wanda ya aure mace tana idda fa in kana zina la yuharrimu ha alaihi tahriman mu'abbadan idan har ya kasance mutum in yayi zina da mace ba a cewa ta haramta gare shi har abada in ya dawo ya ce zai aure ta ai za ta je ta istibra'i ne dawo ya aure ta ko to in dai haka ya kasance suka ce to fal waq'u bi shubhatin aharra ko yayin suka ce to yin mutum ya sadu da mace da shubha shi yafi zamtowa ayi kirdadan wato a dawo ayi zaman ayi aure shi yafi da a ce mutumin da babu wata shubha kai tsaye ya san wato da gangan ya je ya yi zina da ita to wannan a'a da son zuciya ne aure aka yi amma aure ne bisa son zuciya da haramun aka je aka aikata to shine su maganganun da suka faɗa sannan suka ce wa ma naqala an Umar abinda kuma aka rawaito daga sayyidina Umar suka ce قد ثبت رجوعه رجوعه عنه قد ثبت رجوعه عنه abin da aka rawaito daga sayyidina Umar hakika ya tabbata sayyidina Umar ya dawo daga wannan magana ya koma magana waɗanda suka ce ba har abada ga yadda kissar ta kasance saboda da mu gane ta da kyau qissatu Umar ko qada'u Umar radiyallahu anhu fil haditha yadda sayyidina Umar ya yi hukunci akan magana kun gane ko روى ابن مبارك بسند عن مسروق انه قال ان كبو دغا wannan wato rawi da yake cewa masruq annahu qala yace balagha umar anna imra'atan min quraish tazawwajaha rajulun min thaqifin fi iddatiha ar rawaito wata mace daga quraish daga wato kabila quraishawa ta auri wani mutum da ake daga shi kuma daga kabilar Saqif tana alhalin tana cikin idda bata kare ba fa arsala ilaihima sai sayyidina Umar ya tura gurin su fa farraqa bainahuma yace a raba wannan aure wa aqabahuma sannan kuma yayi musu uquba wa qala yace kun gane ko la yankiha ne abadan ba za su ƙara yin aure ba har abada kar su auri juna waja'ala sadaqun fil baitil mal sannan sadakin da ya bata wa wannan aure da yayi da ita a cikin idda sayyidina umar yace a kawo shi ya kai shi baitil mal ya kwace wannan sadaki bai batta ita ma ta ci sadakin ba aka kai shi baitil mal wato gidan da ake ajiye kudade na musulmai ana yi wa musulunci aiki da musulmai da shi kun gane ko a wancan tsari na musulunci akwai baitul mal gida ne aka ware dukiyar musulmai ake ajiyewa a ciki ko da mutum ne ya mutu ba samu wanda za su ci gadan sa ba dukiyar ana kai ta ne baitul mal a wajen wasu malamai wasu suka ce kuma a bawa wato ulil arham wannan kenan kuna ji ko sai ya ce wa fasha zalika bainan nas wannan hukunci da sayyidina umar yayi sai ya watsu magana ta watsu cikin al'umma ta je cikin sahabbai ta yadu kowa ya ji abin da sayyidina umar yayi fa balagha aliyan har magana ta je ta samu sayyidina ali radiyallahu anhu fa qala sai sayyidina ali yace yarhamullahu amiral mu'minin allah yayiwa amirul mu'minin rahama domin yayi kuskure a cikin wannan kaga su sahabbai idan mutun ya kuskure ba ci masa mutunci ake ba addu'a ake masa Allah ya masa rahama kaji yace Allah ya wa amirul mu'minin rahama amma bala sadaqu wal baitul mal wa baitul mal me ya shafi kuma sadaki akai shi baitul mal kun gane ko ya warware wannan abu sannan yace innama jahlan yace wannan rashin sani ne fayan bagi an yaruddahuma ila sunna to wannan ya kamata ya dawo wa sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ila sai ya ce fa mata ila sai aka ce fa mata qulu anta fihima to kai sayyidina ali ne zaka ce dangane da waɗannan wanda suka yi aure a cikin idda qala sai ya ce laha sadaqu bimastuhilla min farjiha tana da sadaki saboda ya kusance ta domin ya halatta masa abin da ya kusanta na al'aurata kun gane ko yace tana da sadaki saboda ya kusance ta a bata sadaki sannan dangane da waccan dukiya yace sannan yace wai farriqu bainahuma wala jalda alaihima sannan za a raba su ba za a yi musu bulala ta zina ba domin ba a bulala ta zina da shubaha kun gane ko ba a haddi da shubaha auren su shubaha ne ba su ba su yadda zina suka yi ba su ma ba su ce aure suka ce sai dai aure ne bisa kuskure kun gane ko yace to za a raba su amma ba za a yi musu bulala ta zina ba sannan yace watukmil iddatuha sannan za ta yi iddatta ta cika iddatta minal awwali na farko da wancan na farko da ta bari ta cika shi thumma ta'taddu min athani sannan ta yi kuma ta yi idda na wannan miji na biyu wannan da aka yi aure cikin idda shi ma ta zo ta yi masa idda kun gane ko kamilatan yace za ta yi idda ce cikakken idda thumma yakhutubha insha sannan ya dawo ya nemi auren ta in ya so shi wannan wanda ya aure ta cikin idda yace ga yadda mas'alar za ta kasance fa balaga zalika umar sai wannan abin da sayyidina Umar yayi sai sayyidina Ali yayi fa balaga zalika Umar wannan abin da sayyidina Ali yayi sai ya je ma Umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda sai wannan labarin abin da sayyidina Ali yayi ya je wa sayyidina Umar fa qala sai sayyidina Umar yace ayyuhan nas ya ku mutane ruddul jahalat ku dawo dangane da abin da aka yi na rashin sani ila sunna ku dawo ga abin da ya tabbata a sunna ku duba yadda sahabbai suke da tafahum tsakanin su da juna sayyidina Ali bai wulakanta sayyidina Umar ba sayyidina Umar da sayyidina Ali ya sake hukunci bisa ilimi bai wulakanta shi suka dawo suka ce a zo abin da yake daidai to shi yasa waccan mas'ala ta wato hukuncin da Imam Malik ya dauka da Imam Ahmad shi yasa Imam Shafi da Abu Hanifa da wannan dalilin ne suka ce to ba za a kore masa ita ba har abada za su dawo su iya auren juna nan gaba da wannan dalilin hukunci na uku shine menene hukuncin mutumin da ya saki mace kafin ya shiga da ita kenan ma hukumul mutallaqa qabla ad-dukhul aya ta yi bayani ita ce ayar da muka yi bayani akai duk macen da aka saki wato dangane da wato saki kafin a yi tare da ita to tana da wato akwai hukunce guda hudu dangane da matar da aka saki wato aka sake ta kafin a tare da ita tana akwai hukunce guda hudu ta farko ita ce mutallaqa madkhulu biha ko kuma ba macen da aka saki imma an shiga da ita imma ba a shiga da ita ba to a dangane da matar da aka aura aka saki ko dai an tare da ita ko ba a tare da ita ba akwai nau'ika guda hudu ta farko shine mutallaqa madkhulu biha wacce aka shiga da ita kun gane ko sannan kuma musamma laha mahrun kuma an ambata mata sadakinta kun gane ko akwai kuma macen da thaniya macen da mutallaqa gaira madkhulu biha wacce ba a shiga da ita ba wala musamma laha mahrun amma ba ambata mata sadaki ba sannan ta uku mutallaqa gaira madkhulu biha wa qad farrada laha almahr kuma an ambata mata sadaki kun ji uku ko sai na hudu mutallaqa madkhulu biha wa gaira mafrud laha mahr wacce aka saki an shiga da ita amma ba a fallanta mata sadaki ba wa'annan duka ayoyi sun yi bayani sun yi warwara dangane da su kuma mu ma mun yi bayani kenan dangane da wacce aka sake ta kun gane ko amma an shiga da ita kun gane ko kuma an ambata mata sadaki to ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yace idan aka sake ta za ta yi iddata thalathata qurui ko ba haka ba wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mun gama da wannan ko ko ita ce za ta yi jini uku ko tsarki uku wannan bayanin ya gabata tuntuni mun yi shi ko ba haka ba sannan kuma ba za a mijinta ba zai koma da ita ba har sai ta auri wani miji daban ko saboda me idan sakin ya kai ne guda uku sannan Allah subhanahu wataala ce wala yahillakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a sannan ba za ku karbi wani abu daga gare su ba damun kun aure su kun tare da su kuma kun rabu da su to ba za ku karbi komai daga gare su ba ta biyu ita ce wacce aka ce an sake ta amma ba a shiga da ita ba kuma ba a ambata mata sadakinta ba ita kuma ga yadda Allah subhanahu wataala yace ga hukuncinta la junaha alaykum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida ita ce muka fara magana akan ta kenan babu laifi an daura aure da ita ba a shiga da ita ba sannan ba ambata mata sadaki ba me za a mata kyauta ta tamattu kun ji ta bi ko sai mu je a gurguje ta uku ita ce wato wacce aka aure ta aka sake ta amma gaira madkhulun biha ba yi shiga da ita ba amma waqad farrada mahr haqiqa an fallanta mata sadaki ba a shiga da ita ba amma an ce ga sadakin da za a bata nan kuma Allah subhanahu wataala me yace da ita ba nusfu Allah subhanahu wataala yace wala junaha alaikum fima wala junaha alaikum wa in tallaqtumuhunna min qabla an tamassuhunna aw tafridu lahunna farida sai Allah ya ce fa nisfu ma farradtum kenan kun aure mata ba ku shiga da su ba amma kun fadi za ku ba su sadaki kaza to yanzu ita wannan ita kuma rabin sadaki za a bata saboda me an ambaci abinda za a bata na sadaki sai dai in ta ce ta yafi kun gane ko ko shi miji ya ce ya yaban mata yafi kun ji hukuncin ta yanzu sai ta hudu ta hudu ita ce wacce aka yi madkhulu biha an shiga da ita kuma amma ba a fadi sadakinta ba kun gane ko madkhulu biha wa ghayra mafrudin laha mahruha ita ce wacce aka yi aure annikahul me yake tafwid ko annikahu tafwid auren da ba a fadi sadaki ba to ita kuma ga yadda nata yake shine Allah subhanahu wataala yace wato ita kuma rabi'an ko ita ce Allah ya ce famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Ita kuma aya tana cikin suratul nisa, sai Allah ya kai mu wani lokaci mun zo. Allah ya ce matayen da kuka aure su, kuka wato shiga da su, koda ba ku ambata musu sadaki ba, to yanzu za ku ba su sadakin su. Ita yanzu ya za a yi wajen ba da sadakin ta? Malamai suka ce za a ba ta sadakin misli, za a ba ta sadaki na irinta. A wannan lokacin da aka aure ta, nawa ake ba da sadaki, kuma kamar ta nawa ake ba ta sadaki? To sai a ba ta sadakin ta. In gane ko? Ita za a duba sadakin ta daidai, kamar a ce wannan shekara ana ba da sadaki jaka 50. To in an tashi a shekarar nan da aka aure ta, irin ta an aure ta jaka 50 ake ba ta, sai a dauko jaka 50 a bata. Lokacin da aka daura auren ta ba a fada ba, to ita yanzu za a ba ta sadaki daidai gwargwadon abin da ake ba wa mata lokacin da aka aure ta. Kun gane ko? Shine suka ce za a ba ta sadaqul mithl. Kun gane ko? Sadaki na irin ta, na kwatankwacin ta. Sai hukunci na hudu, za mu karkare shi a gurguje. Menene mutu'a? Me kuma sannan cewa hal mutu'atun wajibatun li kulli mutallaqa, shin wajibi ce ga dukkan wacce aka saki? Malamai suka ce wajibi ne, mun gabatar. Wasu suka ce wajibi ne, wasu suka ce ba wajibi bane ba. Amma malaman sun kasu gida biyu, suka ce macen da kamar Imam Malik shi ya tafi akan cewa mustahabi ne, wato ba da tamattu'i. Kun gane kyauta ta tamattu'i, shi Imam Malik ya ce mustahabun li jami'in. Kun gane ko? Wa laysat wajibatan li qawlihi ta'ala, yace saboda Allah madaukakin sarki ya ce haqqan 'alal muttaqin wa haqqan 'alal muhsin. Suka ce saboda ba kowa bane ba mai tsoron Allah, ba kowa bane mai kyautatawa. Su ko jamhur suka ce Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Imam da Hanabila. Kun gane ko? Hanafiya da Shafi'iyya da Hanabila suka ce a'a, suka ce wajibi ne, domin Allah subhanahu wata'ala ya wajabta kowa ya zama mai tsoron Allah, ya wajabta kowa ya zamto mai kyautatawa. Suka ce wannan magana kuma an same ta ne daga Ibn Umar, yana akan haka, Ibn Abbas yana akan haka, Ali ibn Abi Talib yana akan haka, wa gairihim, da wasu sahabbai duk sun tafi akan wajibi ne kyauta ta tamattu'i ibadata. Kenan Imam Malik a cikin malaman mazhaba shi kadai ne yace mustahabbi ne, ku rike da kyau. Kenan shi yasa za ka ga bai yawaita a cikin kasashen mu ba, tunda malikiya ake. Wani ma sai dai ya bita da duka da zagi, ko ba haka ba? Ba wai ya mata alheri ba, ko ya kwaci abin da ya bata, ko ba gaskiya ba? To kun ga ko akwai kyauta ta tamattu'i, saboda mazhabar malikiya ba ta tafiya akan wajabcin shi, shi yasa da yawa mutane ba sa bada. Amma idan mutum ya saki mace, kamar yanzu wannan wacce aka ce idan an aure ta ba ambata mata sadaki ba, yanzu sai mutum ya dawo ya bata sadakin ta, tana da haƙƙin kuma ta ce ina kyauta ta tamattu. Kun gane ko? An bata sadakin ta, to kuma za a iya bata kyauta ta tamattu. Ko wacce wacce aka saka kafin a sake ta an ambata mata sadaki, da aka ce a bata rabin sadakin ta, ba an bata rabi, sai ta ce kuma ina kyauta ta tamattu. Duk tana da, tun da malamai jumhur sun tafi akan wajabci. Hukunci na ƙarshe wato shine ma'ana da Allah subhanahu wata'ala ya ce mutu'a kyauta ta tamattu, sannan menene gwargwadansa, duk mun tattauna. A taƙaice shine gwargwadansa ba shi da iyaka a cikin littafin Allah da sunna ta manzon Allah. Duk wancan ijtihadi ne na malamai wanda suka ce a bada bawa, ko a bada tufa, ko a bada dirhami 30 da sauransu, duka ijtihadi ne na malamai. Waɗannan ayoyi da muka karanta suna nuna mana cewa wato babu laifi mace idan tana cikin idda, miji ya je mata jurwaye mai kamar wanka ya nuna mata yana son ta, amma ba fito mata fili ƙarara ba, haka cikin hikima ba tare da fitowa fili ba. Sannan kuma haka nan wacce saki ne aka yi mata, wato sakin da ba komai, shi ma ana iya a yi mata wannan. Sannan haramcin ɗaura aure ko neman aure a cikin idda, wannan haramun ne. Sannan ayoyin suna koyon mana da cewa kyauta ta tamattu'i wajibi ne ga dukkanin ko wajiba ce a bada ta da dukkanin macen da aka saki wato ko an bata sadaki ko ba a bata sadaki ba dai wajibi ne a bata kyauta ta tamattu'i sannan wasu suna ganin mustahabbi ne kamar Imam Malik sannan kuma halatta sakin mace kafin a yi shiga a shiga da ita kafin a tare da ita ya halatta a saki mace in akwai dalilin yin haka cewa ya halatta ba yana nufin aje ayi ba a'a idan ta kama ayi mun gane ko za a iya ayi sannan kuma al-mutallaqatu qabala al-dukhul laha nusfun wacce aka wato saketa qabala al-dukhul laha nusful mahari idza kana al-mahru madhkuran wacce aka saketa idan an saketa kafin a tare da ita amma a gurin daurin aurenta an ce ga sadakinta to duk da ba a tare da ita ba tana da rabin sadaki annan abin da muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik sai Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu dora akan inda muka tsaya muna da tambayoyi